This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan a koda yaushe akan internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum, barkamu da wannan lokacin ranar 28 ga watan Agustan shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahaba Aliyu Imam a cikin shirin da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana ga kanin labaran duniya.
Shugaban Sudan ya umurci sojojin kasar su dakatar da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da ake jin za ta fara aiki gobe Asabar. Wani jirgin ruwa shaƙe da bakin haure daga Libya zuwa ƙasar Italiya ya nitse kuma akalla mutane metan sun halaka. Kasuwannin sayar da hannayen jari a nan Amurka sun danyi ƙasa da bude kasuwar a safiyar Juma'a nan a cikar mako da yana kwangaba kwambaya a kasuwannin shinkwa duk faɗin duniya.
Torotani da muke samu daga nan Amurka na cewa Allah ya yi wa jakadan Najeriya a nan Amurka Farfesa Adebowale Ibidafo rasuwa. Masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da yin tsokaci game da koken da wasu gwamnoni ke yi na cewa gwamnatin tarayya bata ba su kudaden da ta yi alkawari ba domin ceto jihohin daga kangin da suka shiga.
Duk wani gwamna da yake tunanin cewa wai zai zauna ya dogara da kudin da yake samu daga gwamnatin tarayya don ya tafi da kuɗa harkokin jiharsa, to gaskiya wannan lokacin ya shige.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirinmu na musulunci tushen rayuwa, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya umarci sojojin ƙasar su tsaya da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da ake jin za ta fara aiki gobe Asabar idan Allah ya kai mu. Dokar shugaban ƙasa da ake kira decree da aka fitar a daren jiya Alhamis a Juba ta umarci sojojin a rundunar da ake kira SPLA wato Sudan People Liberation Army a takaice su tsaya a wurare da suke kuma su bude wuta kurum wato domin kare kansu idan aka kai musu hari. A ranar Laraba Mr. Kiir ya sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ƴan tawayen ƙasar a birnin Juba. Mako ɗaya bayan da madugun ƴan tawayen Riek Machar ya sanya hannu kan yarjejeniyar a Addis Ababa. Mr. Kiir ya bayyana shakku kan wasu sassan yarjejeniyar, lamari da ya haifar da kokonto ko yarjejeniyar za ta ɗore. Duk da haka ba a samu rahotannin fada a ƙasar a yau Juma'a ba. Ranar Talata kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya barazanar zai aza wa ƙasar takunkumi idan har Mr. Kiir ya ƙi sanya hannu kan wannan yarjejeniya. Wani jirgin ruwa cike da bakin haure da ya taso daga Libya kan hanyarsa zuwa ƙasar Italiya ya nitse. Hukumomi suna fargabar mutane kamar metan ne suka halaka ko da shike babu haƙiƙanin adadin waɗanda hadarin ya ritsa da su. Jami'ai suka ce dogarawar ruwa na ƙasar Libya sun ceto wasu mutane metan daga jirgin kamun ya nitse dab da gabar ruwan birnin Zuwara a daren jiya Alhamis. Jami'an tsaro suka ce galibin bakin hauren sun fito ne daga yankin kudu da hamadar Sahara da ƙasar Pakistan da Syria da Morocco da kuma Bangladesh. Daga cikin bakin hauren ya ga kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa jirgin baya cikin yanayi mai kyau. Yace ana kiran tafiya daga Libya a zaman siradin mutuwa, amma yanzu ana kiranta makabartar Bahar Rum. Hukumomi suka ce zuwa yanzu mutane 2,400 ne suka halaka a kokarin su kai ga Turai, adadin da ya haura waɗanda suka halaka a kokarin bin wannan hanya daidai wannan lokaci a bara. A halin da ake ci kuma jami'an ƙasar Australia sun ce sun kama mutane uku dangane da gawarkin bakin haure 71 da suka gano kan wata babbar hanya kusa da kan iyakar ƙasar da Hungary a cikin wata babbar motar da konkaya. Kasuwannin sayar da hannayen jari na Amurka sun danyi ƙasa da bude kasuwar a safiyar yau Juma'a nan a cikar mako da ana kwangaba kwambaya a kasuwannin shinkwa faɗin duniya. Duka masu hada-hadar hannayen jarin uku a nan Amurka wato Dow Jones da Nasdaq da kuma S&P 500 duk sun yi ƙasa wato 'yan mintoci da buɗe wannan kasuwa. manyan kasuwannin sayar da hannayen jari a Turai sun yi kasa da maki 1 cikin 100 bayan da suka ci riba sosai a ranar jiya Alhamis. Amma kasuwannin kasashe da suke Asia galibi sun cira, inda wacce take Japan ta yi sama da kashi 3 cikin 100 a ƙarshen hada-hadar yau, yayin da kasuwar Shanghai ta samu kusan kashi 5 cikin 100. Wannan ita ce rana ta biyu da kasuwar take samun riba. Sai dai kasuwar hannayen jari ta Hong Kong da ake kira Kansen ta yi ƙasa da kashi 1 cikin 100. Kasuwannin sayar da hannayen jari sun fara samun riba ne daga jiya Alhamis bayan da suka kwashe kusan mako daya suna cikin yamutsi sakamakon fargabar koma bayan tattalin arzikin kasar Sin ko kuma China. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro ta ce Amurka da Sin ko China sun gudanar da shawarwari tsakani da Allah kan bambance-bambance da ke tsakanin su a daidai lokacin da kasashen biyu suke shirin ziyarar aiki da shugaban na China Xi Jinping zai kawo nan Amurka watan gobe. Madam Susan Rice tana Beijing inda ta gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar Yang Jiechi da kuma shugaba Xi. Ana sarin shugaba Xi zai kawo ziyarar aiki nan Amurka ƙarshen watan Satumba, inda zai gana da shugaba Barack Obama kuma zai jawabi ga babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce mu'amala tsakanin wato jami'an Amurka da China sun fi mai da hankali ne wajajen haskaka dangantaka mai ma'ana tsakanin ƙasashen biyu. Yang ya ga manema labarai bayan ganawarsa da Rice cewa China tana son ganin cewa ziyarar da Mr. Xi zai kawo Amurka ta samu cikakken nasara. Ziyarar da Madam Rice take yi a China ya zo ne a daidai lokacin da kasuwannin sayar da hannayen jari a fadin duniya suke fuskantar mawuyacin hali da ba zai rasa nasaba da hali da tattalin arzikin China ke ciki ba. Hakanan kuma ana jin shawarwarin da jami'ar Amurkan za ta gudanar ta wato za su tabo batun tsaro a fannin internet da kuma wato igirarin da China take a tekun da ake kira na kudancin China da kuma inganta dangantaka tsakanin shugabannin sojin kasashen biyu. A bara cikin watan Nuwamba ne shugaban Amurka Barack Obama ya kaiwa shugaban na China ziyarar aiki a lokacin da shugabannin biyu suka ba da sanarwar gagarumar daidaito kan rage hayaki mai gurbata yanayi daga masana'antu.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To rahotanni daga nan Amurka na cewa jakadan Najeriya a nan ƙasar ta Amurka Farfesa Adebowale Ibidapo ya rasu bayan wata ƴar gajeruwar rashin lafiya da ya yi fama da ita. Hakim Balagun wanda shine mataimakin jakadan ya tabbatar wa muryar Amurka cewa ajiya ne Allah ya wa jakadan na Najeriya rasuwa, inda ce nan ba da jimawa ba za su fitar da sadarwa game da rasuwar. Sai a biyo mu a cikin shirinmu domin jin ƙarin bayani, wato shirinmu na gaba kenan. To Najeriya wata matsala da ke addabar ƙasar ita ce ta ɗaukan tsauraran ra'ayi da wasu ke yi kan batutuwa da suka shafi addini da siyasa da ma sauran al'amuran yau da kullum. Yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu goren gayyata domin halartar wani taro a birnin New York da ke nan Amurka, wanda zai tattauna kan batun ɗaukar tsauraran ra'ayi a watan Satumba mai zuwa. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adam Elikaya kan wannan batu.
Me ke kawo tsauraran ra'ayi da suna addini a tsakanin al'umma da hakan kan haddasa fitinar da kallaku mai rayuka da dukiyoyi da dama? Hakan a wasu lokuta fitinar ƙiyayya ta bambancin ƙabila kan haddasa kisan ƙare dangi, in an duba misalan abin da ya faru a Rwanda tsakanin 'yan ƙabilar Hutu da Tutsi. Can kuma wasu ƙasashen kamar Iraki akan samu adawar aƙidar 'yan sunna da 'yan Shi'a, da hakan shi ma wani lokacin kan kai ga asarar rayuka. Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Gwamnatin Tarayya ta Kashere ya ambaci dalilai biyar da yake ganin su ke kawo tsaurin ra'ayi da ke haddasa zubar da jini musamman ma arewa maso gabashin Najeriya.
Zan fara da ɗaya, jahilci, jahilci addini, aƙidodin addini. Na biyu, cin hanci da rashawa. Na uku, rashin ilimi ko na addini ko ilimin zamani. Na huɗu, rashin bin doka da oda. Na biyar, akwai malamai da suke ba su da sani ƙwarai ba ƙwararru ba ne cikin harkar ko addini ko kuma harkar ilimin zamani, sai ka ga suna yaudarar mutane. Kannan da yake yara ga shi ane nan ko an zo makaranta babu aikin yi kuma ga talauci, to shi kenan ra'ayinsu sai izanto waɗannan malaman sai su dinga tusa mabiyansu aƙidoji da shi ke ba daidai ba, to galibi don talauci ta riga ta yi kafifi sai ka ga an bujirewa gaskiya. Jami'an tsaron su ma kansu manyansu, wato waɗanda ake cewa elite duk da na addini da na boko da na tsaro da 'yan siyasa duk suna ciki.
Na zanta ta wayar tarho da Muhammadu Guru ɗan jihar Yobe da ya saba ganin 'yan ƙungiyar Jama'atu Ahlu Sunna Lidda'ati wal Jihad wato Boko Haram, shin ya suke ne? Malamai ne
yaran, ba wai maganar addini ba, addini kar ma kawo shi kusa, ba su ma san meye ba, ma wasu ma addini ma bai wani wajibi a kansu ba, balle ma ce sun fita da hadi, da wa za su yi jihadi? Wannan alwala ma bai iya ba, wani abu ne wanda aka yi mu ba hukuma ba ce ta shigo, ba wanda zai sanya. A'a, su yaran nan ina iyayensu suke, ya aka yi suka shigo nan? Yanzu kamar yadin bulin nan, to masu zuwa itace suna ganin su, suna shigowa gari suna fada, to daga nan da za a iya kama su, kowa za a san inda asalin sa yake, ta ina aka kawo su. A'a, waɗannan yaran daga wani gari ne aka sato su, aka zo aka yi musu hudu ba aka zaunar da su aka sa su wannan abin karfi daji, ko kuma a'a waɗannan ƴan Yobe ne mazauna nan tukunna suka gagara zama a wajen iyayensu suka fita?
Wasu suna cewa kamar mutanen akwai suna da wanzuna irin na masana addini, ga gemu, ga yawan sallah, kai ba haka kake ganin su ba kenan?
Ala ladin asiru addini bai ce inna laha la yanjuru ila abi samuku wala ila suwarikum, suturanku da fuskanku duk ba shi ba ne. Dumunin abin daman da yake an yi amfani tun farko da masunan Muhammad Yusuf, duk wanda ya zo ya ce maka da nasu ne ce Allahu akbar. Kabbaran nan fa minti uku, ko ni ba musulmi ba yau zan koye ta. Shikenan duk wanda yace Allahu akbar shikenan musulmi ne? Bacin Allah ya nuna mana kan cewa musulmi ba shi bane wanda ya barge mu ko ya sa jannabiya ko sa rawani.
Kuma dai ya mutum ya fassara tsaurin ra'ayi ko wuce gona da iri wato guluwi, babu ɗaya daga addinan nan biyu, musulunci da Kirista, da ya amince a kashe rai ba bisa haƙƙin shari'a ba. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kamar alaka kun wannan waka kun saurari rahoton Nasiru Adamu Alhikaya. To, a Najeriya har ila yau masana da masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan nadin sabon shugaban hukumar kwastam da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jiya, wato Kanar Hamid Ibrahim Ali mai ritaya. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibrin ya aiko mana.
Jihar Lagos zai ta kasance cibiyar hada-hadar kasuwancin Afirka, kuma jihar da hukumar kwastam ke samun akasarin kudaden shiganta bisa la'akari da tashoshin jiragen ruwa da na sama da kuma kan iyaka da jamhuriyar Benin da kuma manyan kamfanoni da ke jihar ta Lagos. Hukumar kwastam dai ta kasance ta biyu bayan hukumar NNPC wajen samar wa Najeriya kudaden shiga. To, ko yaya masu alaka da hukumar ta kwastam suka ji da wannan sauyi? Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Musa Wushishi, wani agent da ke Lagos.
Kowa ya riga ya san kowa ya Hamida Ali. Hamida Ali mutum ne mai gaskiya, tun da waya mana gona a Kaduna, tun da ni a Kaduna na girma a Kaduna tashi, mun san kowa ya Hamida Ali. Kuma gyara ne aka zo yi, lalle-lalle ma san mutum nan zai yi gyara yadda ya kamata. Kuma wayanda aka cusguna mawa saboda aikin kwastam, a gaskiya akwai gyara. Promotion ne, yadda ake tafi da ayyukan ne, gaskiya akwai abubuwa da yawa da ake yin shi ba tsari. Kuma in Allah ya yarda, wannan Allah ba ya samu goyon bayan sauran officers, na san za a yi wani abu, kuma su ma za su ji daɗi.
Ba ganin za a fuskanci rashin biyayya, tunda shi ba kwastam ba ne, soja ne.
To, akwai wannan don wannan, amma ina tabbatar maka inda ya sa gaskiya da riƙon amana a cikin aikin shi nan, duk mutanen da suke ciki su ma suna son gaskiya.
Su ma a bangaren su ma'aikatan hukumar ta kwastam sun yi mamakin wannan naɗi na wani daga wajen hukumar, sai dai sun ce hakan ba sabon abu ba ne, inda a can baya ma Brigadier General Ango ya taɓa jagorantar hukumar ta kwastam. Sai dai wani jami'in hukumar da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani buƙatunsu ga sabon kwantarolin hukumar ta kwastam, Kanal Hamid Ali Murabus.
A gaskiya mai murna, mai farin ciki da samun sabon controller na custom. Muna da fatan da ya zamanto za mu samu canji ba kaman wanda ya gada ba, saboda ba ma samun daman zuwa kusa-kusai da alawansu din, gaskiya suna makalewa. Kuma ga dole ne da rinka zargin hukumar mu da cewa muna karɓar cin hanci ko rashin haka.
To, ba ganin watakila tunda shi ba custom bane, soja ne, za a fuskanci matsala?
Ba wata matsala za a samu, saboda an taba yin haka a da. Mun taba wani general ya taba shugabantar a hukumar mu, kuma an samu aiki tukun lokacin, an samu kuma ci gaba da ya kamata.
Kanal Ahmed Ali Murabus, wanda ya taba zama tsohon kantoman jihar Kaduna, yayi kaurin suna wajen ba sani ba sabo wajen gudanar da ayyuka bil haƙi da gaskiya, tare kuma da magance matsalar cin hanci da rashawa. Abinda kuma ake ganin ya kasance daya daga cikin dalilan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada shi a matsayin shugaban hukumar ta Kwastam. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
Kuma dalla aka ce baya ba ta kadan dangane da rasuwar jakadan na Najeriya a nan Amurka. Yanzu nan jami'an ofishin jakadancin na Najeriya suka kammala taron su dangane da rasuwar shi jakadan. Kuma Aliyu Mustafa Sokoto ya tattauna da ɗaya daga cikin jami'an wato wannan ofishin jakadancin Najeriya. Gaya da Hirista Kaya.
To jama'a yanzu ina tare da Alhaji Bukar Kolo na nan ofishin jakadancin Najeriya da ke nan Washington DC. Alhaji Bukar, gaskiya ne jakadan Najeriya da ke nan Professor Ade Adefo ya rasu ko?
Ya rasu.
Ajiya ne?
Jiya aka sanar da mu da ya rasu.
Ya rashin lafiya ne ko wani abu ya same shi?
Ba za mu iya tabbatarwa ba, an dai sanar da mu da ya rasu, mu kuma mun sanar da ofishin harkokin waje na Najeriya, kuma mu daga mun sanar da ofishin harkokin waje na Amerika da kuma sauran ofishin jakadancin sauran kasashe da suke nan Washington.
Ina jin a tarihin ofishin da namu na nan Washington, wannan ne karo na farko da jakadan Najeriya ya rasu a yana cikin aiki ko?
Haka ne.
Ba taba samun irin wannan ta faru
ba.
A gidan shi ya rasu ko a asibiti?
A asibiti muke zato.
To, don zo na hali ma'aikata ta ku take ciki a sanadin wannan rashi da aka yi?
Duk muna cikin halin wannan kowa da abin ya girgiza kowa da kowa. So, da shi da muna muyin taro da wannan kuma ko harkokin za a ci gaba, amma dai kowa da gaskiya an girgiza sosai.
Alhaji Bukar, kun daɗe kuna aiki da shi, me za a tuna game da marigayen nan?
Ambassador Adewi Dattijo ne kuma yana cikin harkokin jakadanci da jimawa, don ana ya yi ambassador High Commissioner a Jamaica, ya zo London ya zama Deputy High Commissioner, baya ƙare kuma ya aiki a kowan Secretariat wajen shekarar sa tara a kowan Secretariat, bayan nan kuma ya zama special advisor a nan ECOWAS.
Na Afirka ke, na kasashen Afirka ke nan ba?
Haka, kafin aka zo nan Washington ya zo jakada 2010 aka naɗa shi jakada na Amerika.
A lokacin da yake wannan aiki na jakadanci, an ce ya yi wa Najeriya yaƙi a fannoni daban-daban ko?
Haka.
Za ka ituna wasu daga cikin ƙoƙarin da ya yi wa Najeriya na kyautata sunanta da kimanta a idon duniya a nan Amerika?
Ya yi abubuwa da dama. Ta harkar siyasa, akwai abin da muke kira by National Commission. A lokacinsa aka yi, don harkar kasuwanci kuma ya bunƙasa sosai tsakanin mu da Amerika lokacinsa. Har muka zo aka samu wannan sosai, tattalin arzikin Amerika da Najeriya ta ƙaru sosai a lokacinsa.
Duk wanda ya sa ambasada nan mun ma mun san shi a nan, kuma galibi da kullum ka gashi cikin kuzari kake ganin shi. Mutuwar tashi ta girgiza mutane da yawa, don ba mutane da yawa ba san cewa ko yana fama da wata rashin lafiya ba ce. Abin ya faru ne haka ko da ma yana fama da wani ciwo ne?
Ba wani rashin lafiya, tunda shi ran Laraba ma muna tare da shi. Dan akwai mutane da suke tare da shi ran Alhamis din ma. Ba wani wanda zai ce gashi.
Ajiye din kenan.
Ajiye din ma kenan. So abin ya girgiza kowa.
To nan za a business shi ko za a mai da shi gida?
Wannan shawaran iyalinsa za su doka. Haɗe da gwamnatin Najeriya mu da so iyalin za su ya su yi shawara da in kobe da suka yi wannan mu sai mu aiki da shi.
To madalla Alhaji Bukar, mun gode kwarai da gaske, Allah ya bada hakuri.
Na gode kwarai Aliyu Mustafa.
Yau, thank you. To Alhaji Bukar Kolo kenan na ofishin jakadancin Najeriya a nan Washington yake mana bayani game da rasuwar jakadan Najeriya ɗin Professor Ade Adefo a jiya Alhamis.
To sai mu ce Allah ya kyautata namu ƙarshen idan ta zo rasuwa kenan. To yanzu agogon muna cewa ƙarfe 11 ne da kusan minti 20 a nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahman.
Manyan malaman addinin Musulunci a Najeriya na ci gaba da yunkurin hada kawunan su. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da wannan juma'a. Malaman addinin Musulunci na dariku daban-daban a duk fadin Najeriya na ci gaba da yunkurin hada kawunan su da bunƙasa ilimi da ma fahimtar juna. Wakilin murya Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja, Nasiru Adam El-Hikaya, ya samu zantawa da waɗannan malamai. Ya fara da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi.
An haɗu dai gaskiya a wannan
resolution.
Ba ta wannan mutunci wanda ba ta bayyana
gaskiya.
Kuma gaskiya
ba ta
bayyana. Ga dai mutan duka gaskiya. Kuma ana tare.
Eh? Duk rahoton da ka bayar ka
kyau. Duk rahoton da ka bayar wallahi akan hakan ce da farin ciki. Allah ya maka albarka.
Mallam Tijjani Bala Kalarawi, me kike nufi da cewa an samu fahimtar juna?
Alhamdulillah ga Sheikh Dauru Usman Bauchi, ga Mallam Balalo, ga Khalifa Faruk Kabiru Salga, ga Malam Shehu Sambai Sufuri Gachukwu, ga mai alfarma Sarkin Musulmi, ga ainihin Malam Kabiru Gombe, ga sanan duka. Yanzu kuma inda na taso na bar Malam Kanda, na bar Malam Kandahar da Malam Nazifi da Malam Abba Koki da ainihin Malam Daurawa kuma da muna Hizba. Ga baki ɗaya tare ake an taho ga Amin Dina Abubakar, an taho neman gafara gurin Ubangiji. Muna buƙatar zaman lafiya a ƙasarmu, muna buƙatar haɗu haɗa kai. Masallatai Allah ya sa musu suna tintini wa annal masajida lillahi falata da umma Allah ya hadan. Ba wani masallaci ne mai ɗariƙa ko mai izala ko mai wane ne, duk inda kaga masallaci na Allah ne kai sallah a bayan wanda duk yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah, abin da yake zuciyarsa ka kyale shi ranar budatan da Allah zai nuna.
Mallam Abdullahi Balalo, shin abinda Tijjani Bala Kalarawi ya faɗa haka ne?
Alhamdulillah, muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka wanda duniyar musulmi ta haɗu, ba kawai 'yan Najeriya ba. Wannan na karanta da kai ba Najeriya ce kawai muka haɗu ba, duniyar musulmi ne muka haɗu. Yau ga mu nan gaba ɗaya a fili guda, alƙiblanmu guda, manzonmu guda, littafinmu guda. Ba abin farin ciki kamar wannan. Ban yi tsammanin za a samu wani lokaci da za a ce irinmu 'yan izala da 'yan ɗariƙa za mu zauna wuri guda a samu haɗin kai irin wannan ba. Amma kaga wannan mafari ne da ke karantar da al'ummar musulmi na Najeriya da sauran duniya baki ɗaya cewa babu abin da ba zai iya yiwuwa ba, domin haɗuwan kan al'ummar musulmi haɗuwa ce mai albarka. Ya ishe ka aya ƙungiyar izala da muka shekara 21 ba ma magana da juna, muka zo muka haɗe lokaci guda, muka zamanto abu guda. Yau gani nan ga sai wasan jingir a wannan wuri, a da shekaran da ta gabata ba tare muke ba. Saboda haka bayan nan kuma ga wani haduwa kuma Allah ya saki kawo shi, wanda yau ba ma 'yan izalan da muka haɗe ba, ga munan sauran musulmin duniya kap musulmin Najeriya. Ga sultan ya haɗa mu a matsayin shi na sarkin al'ummar musulmi na Najeriya, mun zo mun haɗu gaba ɗaya, muna tsaye mun yi addu'a. Nayi addu'a, Dahiru Bauchi yayi addu'a, Dr. Aminu Dini yayi addu'a, an kawo wakilin Yarbawa yayi addu'a, wakilin Inyamurai sun yi addu'a. Wannan na karantar da kai cewa Najeriya al'ummar musulmi sun haɗe, sun zamanto abu guda, kuma alkhairi ne ga al'umma a ce al'ummar musulmi sun haɗu sun zamanto abu guda. Saboda haɗin kan da muke fata mu zamanto ba kawai kan mu haɗu ba, zukatanmu su haɗu, sai dai haɗin kan ya zamanto ƙarƙashin alkur'ani ne da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine haɗuwa na gaskiya. Duk haɗin kan da yake ba akan alkur'ani da sunna ba, ba ma fatansa. Saboda haka haɗuwar mu nan ta alkur'ani ce da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi
wasallam. Dr. Aminuddin Abubakar, shin ka shaida wannan haɗuwa za ta iya tafiya haka?
Ai, wannan abu ne wanda yake tabbatacce, saboda ba ranar da shedan ya zama a tasgirance a wulakance sama da wannan rana. Kuma rana ce ta yafiya, Allah ma duk ya yafe mana da waɗanda suka yi zinubai, manya da ƙanƙana da yawa da 'yan kaɗan, Allah ya yafe mana. Ballantana mu da muka 'yan Najeriya mun san duk bala'in da suke zuwa Najeriya laifuffukanmu ne. Saboda haka idan muka haɗu muka yafe wa juna, muka rungumi juna, mun tabbatar Allah zai saukar da ruwan sama da rahama da jin ƙai, fitina ta mutu, bala'o'i su kare, saboda haka Najeriya ta samu cigaba. Saboda haka wannan haɗin kan wajibi ne. Ina kiran kowane musulmi na kusa da na nesa ya goyi baya, cewa ainihin wato duk abin da ka kudirce a zuciyarka Allah ne ya sani, amma ka'ida da Qur'ani, ka'ida da sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah ya ce ala inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di abada, zan bar muku abubuwan da idan kun rike su ba za ku bata ba har abada. Yace kitaballahi wa sunnati, littafin Allah da sunnata to wallahi a karkashin wannan aka hada kai ya zama dindindin har kokonkon bilo har illa muntaha ba ranar da za a raba da ikon Ubangiji in baya da jikoki su zo su gada amma kun su zo suna tsine mana albarka kada Allah ya kaddara haka. Voice of
America madalla an saurari hira wakilin murya Amurka Nasir Adamilikaya da wasu manyan malamai na addinin musulunci a Najeriya. Ina tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ana sauraron shirin musulunci tushen rayuwa. To madalla abinda shirin musulunci ya tana da kenan baki da wannan juma'a sai wata juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi Nasiru ni Bello Gladenci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.
To madalla yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email.
Jama'ar Kudu maso gabashin Najeriya, ya kamata ku sanya ido a nadan dan da shugaba Buhari ke yi domin da sannan rariya ka shiga gora. Sako daga Amin dan Kaduna Amanama. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga wanda ya ce assalamu alaikum VA Hausa. Tabbas karrama matashin mawaki mai suna Rarara da Jami'ar Amadu Bello ta yi abin ayaba ne idan aka yi la'akari da irin gudunmuwar da ya bada wajen kawo canji a Najeriya. To wadanda shugaba Muhammadu Buhari ya nada, mu ƴan Najeriya muna muku fatan alkhairi da kuma addu'ar Allah ya ba ku ikon sauke nauyin da Allah ya dora muku. Daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar murya talaka Reshen Jihar Filato shi ma mai nasara fanto cewa ya sababbin nadan da shugaba Muhammadu Buhari yayi abin ayaba ne duba da yadda yake nadan sa cikin natsuwa da cancanta fata na garin Lamiri. To sai mu ce Allah ya sa sanarwar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi nadan sabbin mukamai da suka hada da shugaban hukumar custom da sakataren gwamnatin tarayya da sauransu kulliyatu biya kudin sabulu wajen samar da cigaban kasa daga Adam A Adam garkon matasan jihar Yobe. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Dan Allah ku bani dama nayi kira ga mahukuntan karamar hukumar Kaugama dake jihar Jigawa da su yi wa Allah su yi wa Annabi su duba halin da ƴan garin Maina Bindi suke ciki na matsanancin rashin ruwan sha dan yanzu har ta kai ga sai sun shiga wani kauye dake kusa da su kamar su Ja'i sannan su samu ruwan da za su sha kuma gashi garin na da jama'a da yawa. Sako daga Saraja Birin Ja'i Kaugama jihar Jigawa. Sai kuma sakon Ahmadu manaja Bauchi wanda ya ce murya Amurka ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi barista MA Abubakar da ma ƴan majalisar dokokin jihar Bauchi da su hanzar ta saka ranar da za a gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar ta Bauchi domin gudanar da zaben kananan hukumomi na ɗaya daga cikin canjin da talakawa ke nema a jihar Bauchi. Daga ƙarshe sai sakon Fatima Sade Sa'idi Daura wanda ta ce samar da aikin yi ga matasa game da kawo ƙarshen tashin hankula shine kawai zai kawo ƙarshen fararar matasa da suke zuwa Turai har suna rasa rayukansu a teku. Da fatan shugabannin Afirka za su inganta masana'antu da matasa za su samu aikin yi su daina tarar aradduka suna ta mutuwa teku.
To Ibrahim Jirmai mu ma daga ƙarshe ga sahabi ya dawo da takaitattun labarai.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya umarci sojojin kasar su tsaya da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki daga gobe Asabar. Wani jirgin ruwa cike da bakin haure ya da ya taso daga Libya kan hanyar sa zuwa kasar Italiya ya nutse kuma ana fargabar mutane akalla metan sun halaka. Amurka da Koriya ta Kudu sun gudanar da gagarumar rawar daji mafi girma da suka taba yi tsakanin kasashen biyu.
To sabu a gaida kai masaro duka abin da ya soka kenan a cikin shirin namu ne sai can anjima za mu sake dawowa yanzu a madadin Sahabu Ali Imam din da Julie Leathers Gresham da Caleb sai kuma injiniya mu ne wato sai Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka amma ku dakata ga shirin mu na yau da gobe.